This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad da Dalol da kuma Niya FM. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a duk inda ake a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirin mu na al'asar tare nake da Aliyu Mustafa Sokoto wanda kuma daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC zamu gabatar muku da shirye-shiryen wannan yammaci amma da farko ga kanun labaran duniya
to Malam Usman Amurka tace za ta bayo Najeriya wasu jigajigan mutucin yaki domin taimaka mata yaki da Boko Haram Abubuwa biyu da suka faru sun sa zaman daddadin da ake tsakanin Saudi Arabia da Iran ya ƙara tsamari. Sannan ma'aikatar tsaron Amurka ta cire wasu fursoni Laraba daga Guantanamo Bay ta mai da su Ghana.
To sai ai dakun cikakken labaran an jima kaɗan. Babban hafsan sojin ƙasar Faransa ya kai ziyara fadar shugaba Paul Biya na ƙasar Kamaru.
Wannan ziyara da ya kawo hakika yana da amfani kuma muna ganin zamu cimma nasara idan muka haɗu da ƙasar Faransa.
To su kuwa direbobin tasi a jamhuriyar Niger suna yajin aiki ne.
Muruka ba mu ji daɗi ba faske ya kamata a ce sai su bai tsara ba a rage muna mu masu neman abin da mun cimma na mu samu abin da zamu cimma gobe.
To shirinmu na bango yana nan tafe amma duk sai bayan an sha cikakken labaran duniya.
Jama'a barkanku da wannan lokaci Ali Mustafa Sakwato ne tare da Usman Adam. To Amurka ta ce za ta bai wa Najeriya wasu jigajigan motocin yaki da nakiya ba ta iya fasa su har guda 24 domin taimaka wa Najeriya din ta yaki yan ta'addar Boko Haram. Sanarwar da karamin ofishin jakadancin Amurka da ke Lagos ya bada a yau. Ta ce a yau Alhamis ne za a yi shagalin kauyen da motocin da aka kiyasta kuɗinsu za su kai dala miliyan 11. Sarwa ta ce wannan yunkurin na Amurka da ya ci gaba ne ga matakin da take ɗauka na nunawa Najeriya da ƙasashen da ke makwataka da Najeriya cewa da gaske Amurka take yi wajen ganin an kawo ƙarshen waɗannan hare-haren rashin imani na ƙungiyar ta Boko Haram. A cikin watan Oktobar bara ne dai Amurka ta tura sojoji kamar 300 zuwa Kamaru sannan a cikin watan jiya kuma ta baiwa ita ma Kamaru motocin yaƙi da janaratocin wutar lantarki duka dai a matsayin tallafi wajen yaƙi da 'yan Boko Haramiyar. Ƙungiyar da wata cibiyar nazari ta ce yanzu a faɗin duniyar nan ba ta ƙungiyar ta'addanci da ta kama ko ƙafarsu wajen tursasawa rayukan mutane. Inda aka kiyasta cewa ko a cikin shekarar 2014 kadai mutanen da Boko Haram ta hallaka sun kai kusan 6,500 a ƙasashen Najeriya da Chad da Kamaru da kuma Jamhuriyar Niger.
Zaman ɗarɗar da ake tsakanin ƙasashen Saudi Arabia da Iran ya ƙara tsamari yau Alhamis bayan da ita Iran ɗin ta haramta shiga da kayan Saudi zuwa cikin ƙasarta kuma ta zargi Saudi Arabia da kaiwa ofishin jakadancinta da ke Yemen harin jiragen sama. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Hussein Jabir Ansari ya ce hari da aka kaiwa ofishin jakadancin nasu da ke sana babban birnin ƙasar Yemen ya karya dukkanin ƙa'idojin da ya kamata a bi wajen kare lafiyar ma'aikatu irin waɗannan na diplomasiya. Dama dai Saudi Arabia ta jima tana jagorancin yakin da ake yi da 'yan shi'ar jinsin Houthi har masu goyon bayan Iran da ke yaƙi a ƙasar Yemen. A yau ne ita kuma Iran ta ba da sanarwar haramta shigowa da duk wasu hajoji na ƙasar Saudi cikin ƙasarta. Ta kuma hanawa mutanen ƙasar nata na Iran zuwa Saudiyar. Duk waɗannan abubuwa suna faruwa ne bayan da Saudi Arabia ta tsinke hulɗar diplomasiya da Iran a makon jiya sakamakon zanga-zangar da Iran suka gabatar ko 'yan Iran suka gabatar inda har suka lalata ofishin jakadancin Saudiya da ke Tehran. Duk a sakamakon hukuncin da ita ƙasar Saudi ta zartar akan wani hamshakin malamin shi'a da ke ƙasar mai suna Nimr al-Nimr.
To kafofin gwamnati da na watsa labaran Libya kuma sun ce akalla mutane 50 suka hallaka a sanadin tashin wani makekin bam wanda aka ajiye shi cikin wata motar jigilar kaya a wata makarantar horon kura ta 'yan sanda da ke yammacin wannan ƙasa. Lawatanni sun ce bomb din nan ya tashi ne daidai lokacin da daruruwan kuratan yan sanda suka taru a makarantar tasu dake garin Zilitai. Ko bayan wanda suka mutu din akalla 56 dai sun samu raunuka. Har zuwa yanzu ba wata kungiya da ta fito ta dauki alhakin kai wannan farmaki wanda wasu jami'ai suka bayyana da cewa na kunar bakin wake ne. Ita dai kasar Libya tana karkashin mulkin gwamnatoci guda biyu ne da suka hada da wacce kungiyoyin Islamu na kasar suka kama da kuma wacce kasashen waje ke baiwa goyon baya. To muna ba ku labarin duniya daga Washington.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta bada sanarwar cewa an dauke wasu fursunoni biyu da ke tsare a gidan wakafi na Guantanamo Bay na kasar Cuba an maida su Ghana. Waɗannan fursunonin biyu ɗan asalin kasar Yemen da suka hada da Mahmud Umar Muhammad bin Atef da kuma Khalid Muhammad Salif Aldubi ya yan shekaru yau shekaru 14 suna tsare a can Cuba ba tare da an yanke musu hukuncin laifin da suka aikata ba. Bayan da aka yi nazarin halin da suke ciki ne aka fahimci cewa wai ba sa zaman barazana ga lafiya duk da haka yayin da suke a can Ghana hukumomi za su rika maida hankali akan take-taken su a can Ghana. Kuma ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce an wanke mutanen biyu daga aikata duk wani laifi amma kuma ta ce zaman su a Ghana din ne na kayyadajjen lokaci ne.
To a ƙarshe yau 'yan sandan Paris na birnin Faransa kenan sun bindige wani mutum har lahira yayin da suka gan shi ɗauke da wuƙa yana neman ya kutsa zuwa cikin wani caji ofishin 'yan sanda ɗin kuma daidai lokacin da ake cika shekara ɗaya cif da harin da aka kai kan mujallar nan ta Charlie Hebdo. Mutumin da ya zo ne aka ce ɗauke da wuƙa kuma an ga alamar kamar yana sanye da sulkin baba mai amma daga baya sai aka zo aka gano cewa sulkin ma ashe na jabi ne a cewar su jami'an na Faransa. Haka zalika kuma jami'an sun ce wai sun ji kamar mutumin ya zo yana kabbara yana cewa Allahu Akbar kafin 'yan sanda suka kashe shi. Har zuwa yanzu da muke ba ku labaran nan dai ba san ko wane ne ba mutumin.
Sai mun kawo muku labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Babban hafsan sojin kasar Faransa ya kai ziyara fadar shugaba Paul Biya na kasar Kamaru. Ga wakilinmu Muhammad Awal Garba da wannan rahoton.
Babban hafsan hafsoshin sojojin kasan Faransa General Pierre de Villa haɗi da ambasadan kasan Faransa Christine Robinson suka kaiwa shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru caba a fadarsa dake babban birnin kasar Yaounde. General Pierre yayi ganawa na sirri da shugaban kasar ta Jamhuriyar Kamaru Mr. Biya anda suka kwashe sama da awoyi hudu suna tattaunawa a tsakanin su. Muhawaran da suka yi dai ga dukkan alamu ya karkata ne kan yanda za a yi a kakkabe ƴan ta'addan Boko Haram akan iyakokin kasar Jamhuriyar Kamaru, kasar tarayyar Najeriya, kasar Chad da kasar Jamhuriyar Niger. A wannan shekara na 2016 dai kasar Faransa ne ta dauki sahun farko na ganawa da shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Biya. Shugaban kasar ta Jamhuriyar Kamaru ya makalawa General Pierre de Villa lambar yabo a kafadansa da zumman cewa shi ma dan kasa ne na gari. General Pierre yace na kawo ziyarar aiki ne a kasar Kamaru domin mu tattauna da jami'an tsaro da ma ministan tsaro na kasar Kamaru amma na gana da shugaba Biya mun tattauna domin ganin yanda zamu cimma buri na kare kasar daga harhare na ƴan ta'addan Boko Haram da ma yanda zamu yi kokari mutuka gaya na ganin duk kasashen da suke cikin Sahara ba su samu mamayar ƴan ta'adda ba. Kan haka ne na tambayi Kanal Abubakar Dalladi ko wannan ziyara da babban hafsan hafsoshin sojojin kasar Faransa ya kawo kasar Jamhuriyar Kamaru za ta yi tasiri kuwa?
Wannan ziyara da ya kawo yana da amfani kuma muna ganin za mu cimma nasara idan muka haɗu da ƙasar Faransa kuma ƙasar Amurka. Kasan kwanaki ma sun kawo mana gudunmawar sojoji guda 300. Idan ƙasar Faransa ma ta kawo mana irin wannan agaji to za mu cimma buri na yaƙi da muke yi da Boko Haram. Mako
ta ɗaya hannu kuma shugaban majalisar dattabai na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ya karɓi baƙuncin manyan makarantun gwamnati da ƴan majalisar dattaban na ƙasa a ofishin sa dake wambinin kasar Yaounde domin yi masa lale marhaba da shiga sabuwar shekara na 2016. Cikin jawabin sa yace, wajibi ne akan mu muraka shugaban kasar ta jamhuriyar Kamaru Musta Biya domin ya cimma burin sa musamman ma wajen yaki da karɓar rashawa da ma hanawa masu yiwa tattalin arzikin kasar ta jamhuriyar Kamaru to annati domin na baya gare mu su yi alfahari da kasar su ta aihuwa wanda za su gada a gare mu. Kuma shugaban majalisar ya jifinji ya makalawa dan majalisar da tabai da ya fito daga jihar Kudu maso yamma honorable Atebe lambar yabo domin irin jajircewa da yake yi na yiwa kasar sa ta aihuwa aiki. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To sai mu ce Allah ya kyauta. Sannan kuma a Niger ana yajin aiki ne na direbobin tasi, ga wakilin mu Sulaiman Aminu Barma da rahoton.
Muduka ba mu ji daɗi ba faske ya kamata ce sai su bai tsara ba a rage muna mu masana ban da mun ci mara mu samu abin da zamu ci kuma gobe.
Yanzu nan da za a kai mu nan gada Nouveau Marché daga wadata amma an ce sai mun ba da 150. Duka kenan dai akwai matsala. Kiran da nake ya kamata a sabke mai. Su kuma taksin ya kamata su ma su diddi ba su sasanta. Inda komai sai da dialogue. Za su sasanta su gani yahi suna ta penalize mutane.
Wasu mazaunan Yamai kenan waɗanda yajin aikin direbobin taksi da na motocin haya ya rutsa da su inda suka shafe awoyi suna jiran abin hawa. Kungiyoyin direbobin taksi ne suka yi kiran wannan yajin aiki domin tunatar da gwamnati alƙawarin da ta dauka a can baya domin rage farashin man fetur a gidajen mai a shekarar 2016. Sai dai gwamnan Yamai Hamidu Garba na ganin direbobin taksin sun yi gajan hakuri wajen daukar wannan mataki.
Alƙawarin da aka dauka musu cikin wannan shekara an kace amma ba a ce musu cikin janvier ba. Gwamnati ta dauki alƙawari cikin wannan shekarar za a samu ayi ragowa cikin kudin man fetur. Don a tsaya hakuri mun a gani mana.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To yanzu kuma sai mu sake kalmadawa mu koma tarayyar Najeriya inda zamu ji cewa a jihar Lagos an yi taron bitar maganar shige da ficen kayan abinci ne zuwa tarayyar Turai. Ga Babangida Zubrin da rahoton sa.
Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Zamu jingina shirin da muka yi akan aikin haji domin mu dan tuna baya. Shekara ta 2015 an fuskanci kalubalen matakan tsaro sosai. A saboda haka zamu gabatar muku da shirin da wannan fili ya taba yi da Sanata Muhammad Magoro, tsohon shugaban kwamitin tsaro na Majalisar Dattijan Najeriya. Sai a biyo mu a hankali.
Sunana Safa Imamu Kashwa. Daga garin watsa labarai na CNTV a Jarewa. Ina yi wa babban bako don cije sanatar barka da zuwa wannan program. Tambayar da ta farko, su a matsayin fulalattawan Najeriya kuma zaɓaɓɓu wanda talakawa suka zaɓe su, wani shiri suke da shi na ganin an sasanta da ƴan Boko Haram? To ita ce tambaya ta ɗaya. Tambaya ta biyu, akwai matsaloli da ake samu jami'an tsaro suna kama matasa musamman 'yan shekara 18 zuwa 40 wanda suke yawo a tsakankanin kudancin Najeriya da arewacin Najeriya. Idan aka kama su ba gobara da su gaban shari'a sai a rinka ɗauki ɗaya ana har harbe su. Kwamitin su na tsaro na majalisar dattawa da na wakili ne yake shiri su ya tambaya ta. Na gode, ina masa fatan daga gida lafiya.
Na ji tambaya na farko, wani shiri ne yake da shi na majalisar dattijai yadda za a zauna a tattauna da mutanen Boko Haram? Haka tambaya take?
Eh, haka ne sa.
To kin ga da bada amsa?
Eh.
To amsar da zan bayar shi ne, abinda aka sani ne wannan matsala an faro shi da ɗan zuma kaɗan. Abin ya kamata a ce an magance shi sai yana ɗanyen shi har yi kawo mu ga lokacin da muke cikin shi a halin yanzu nan. To zai daga bukatun ansar da yake so ya ji yana sani da kamar cewa ba kawai majalisar dattijai ba, shugabanni wacce na hatta na arewa sarakuna kwanan baya sun zauna sun tattauna a kawo malamari. Yanzu ji na da haka shi ne a samu matakan da za a zauna mutanen Boko Haram ɗin nan a san yadda za a magance wannan matsala. na biyu abin da ake cewa Embas Committee wato dattijai na arewa sun kuma sun nasu zama amma suka kai tsaya na fara shugaban kasa akan maganar wannan matsala game da Boko Haram shawarar da suka kammara ita ce a gaggauta a ga an zauna an tattauna da su a magance wannan matsalar mu a majalisar dattijai wannan maganar mun zanta shi wajen so biyar a zaman da ake cewa zama wanda ba a rahoto a kansa kafin zama da majalisa akan ɗauka ana magani a nuna talabijin amma wanda muka yi kamar kamar shi ana rushe shi ba a nuna kuma ba a gaya ma kowa abin da aka yi abin da muka tattauna shi ne working tarayya wato executive arm na gwamnati su tashi tsaye wannan al'amari tunda akwai wanda za a yi magana da su a ga an samu kwamiti wanda aka sa wanda za a ce ga ita ce na gwamnatin tarayya wanda za a zauna da su mutanen Boko Haram din nan a ga an magance wannan babban matsalar ne ce shi ne babu wanda zai fito ya ce maka shi menene bukatun da Boko Haram suke da shi amma duk da haka ko da ba su fito sun ce ba a ga ita gwamnatin tarayya ta ce shi ga kwamiti ne mun matsa shi ne namu muna so su naɗa baku su zauna tare da su ku faɗi bukatunku gwamnatin tarayya za ta zama ta yi magudi a kan wannan bukatu ɗin tare da wannan mutanen da aka naɗa ɗin nan su zauna su saurari mutanen Boko Haram ɗin nan in za su ina shi kila ba akwai wanda yake wanda za a naɗa sai za su iya ba su amsa kuma su gamshe su akwai wanda yake dole ne sai an dawo wurin gwamnati a cikin wannan bukatu irin kaza ta sa su gaban gwamnati ta yi magudi da sai irin matakan da za ta ɗauka in ba dai da tambayan duka wannan da faɗa sana malamai da kiɗan arewa domin ɗan majalisar tarayya na dattijai mun goyi bayan kamar cewa a samu zama da mutanen Boko Haram ɗin nan shi ajin menene matsalar su ne waye bukatar su mun sun faɗa a san irin matakan da ɗauka a magance su domin babban aibe ne abin da ke faruwa yanzu nan da maza da mata tsofaffi ba wani aka rage kamar ma rai bai da wani sauran daraja a ƙasar nan ta Najeriya ka ga ba an yake ya saka ba shi ruwa ya sha ta ta yanka ta yi da shi na kan jiya ta ga din nan ni ga dan Najeriya ba ka ga kashi ake kawai kamar ba rai bai da sauran daraja a Najeriya nan wannan ya zama to kamar bala'i mushirin du'a'i da irin matakan da aka samu gaba da yadda za a magance su
assalamu alaikum sunana Shafa ne kudin magaji dan ya Musa kuma jihar Nasarawa na zaunin Abuja barka wanda zuwa bako menene ya kawo tabarfarewar tsaro a wannan kasa namu Najeriya na jin me ya sa shugabanni na Najeriya in an same su da laifi a wannan Najeriya ba a iya musu hukunci na uku ina makoman Najeriya salamu alaikum
to senator kaji tambayarsa ko
to yanzu tambayar ki farko ina ji
ya ya ce me yasa matsalolin tsaro suka tabarbare a Najeriya
nan ce sakaci aka yi ba ku tsanci an fara da wannan gwamnati ba kuma gwamnatin ta shuge ba abin ya dace domin abin da kallo da mace a talabijin muna ganin yana faruwa a kasashen waje muna zato ma ba zai ketaro nan ba ya shi ya faru ba ya faru da hakkin kudi a cikin mu sakacin ko shi ne lokacin da yake faruwa a wancan kasashe dai jami'an tsaron mu kamata a ce gwamnatocin da ke mulki a wannan lokaci ɗin ana bin irin matakan kawai da irin wannan abubuwan kamar yadda suke faruwa a can ma'ana shi ne mu zama aika mutane mu kasashen da irin abubuwan da ke faruwa abin da yana faruwa nan wurin ku ya ake irin matakan da aka ɗauka na kare jam'iyyar ƙasar kamar irin bambam ɗin da ake shiryawa wanda ake jijjihawa mutane ɗin nan da tuntun ya kamata a ce mun san yadda ake sarrafa su domin sarrafa su ke da taki wannan da ake zuwa na gona ɗin nan a ce mun san da wannan masaniya ɗin nan a dawo mutane mu kayan abin da ya zo nan mu san irin matakan da muka ɗauka ana faɗakar da mutane ana wa mutane kai abin da ke faruwa wannan wuri can fa ya irin abin da ke faruwa ga abin da ke faruwa ga irin matakan da in ya shigo mana nan ga irin abubuwan da ya kamata a ce mun yi a horar da kuma jami'an tsaronmu kamar counter terrorism da wanda muke magana abin ya kusan muna abin da za mu ce kusan kwargar jaji amma za mu ce alhamdulillahi wani ke halin yanzu an miƙe tsaye ana horar da jami'an tsaro kamar kace sojoji su kansu duka fannin sojoji akwai civil defense akwai Nigeria police duk wanda yake yana wucewa tsakanin Kaduna zuwa Zaria zai ga wannan mutanen nan ana horar da su mutane kuma da yawan gaske akan wannan fannin din na irin wannan goro ya kamata a ce an dade ana yin shi wannan abu na shigowa nan abin da faru a duba sai mutane shi kanshi yadda ya shigo da kuma ce an magance shi nan da nan abu na biyu shi ne rashin na'urorin zamani na gano irin waɗannan abubuwa ɗin kamar mutum ne zo yana rike da bindiga ko yana rike da makiya sai ka ce buɗe min motarka ta buɗe mota ba za ka san da makiyan take ba amma akwai na'urorin zamani kayan ba sai su wurin zai gaya maka mota kaza da ke tafe ga irin abin da suke ɗauke da shi to irin waɗannan na'urorin gwamnatin tarayya da jami'an tsaro ana nan ana kokari a kawo su yadda za a sa su a ba da ma'aikatan tsaro din nan suna amfani da su shi ke kawo irin matsalolin nan na road block da ake sawa ka ga an biyo da motoci wajen kilomita barkatai rashin na'urar nan ne amma da akwai su kana tafi ka ka zo na'urar nan ta riga ta yi nazarin duk abin da motar da take dauke da shi sai akwai abin aiki kana zuwa ta ce ka tsaya gefe guda to rashin su suke kawo wannan abin to zan ce sakacin da aka yi da ada ne amma za mu ce yanzu zai zamanto ma abin da zai ci alheri ne duk da an farga na'urorin ana kawo su ana kawo su mutane kuma ana horar da su muna fata kuma ba da daɗewa ba za mu ce alhamdulillah tambayar ka ta biyu ka ce me yasa idan aka samu shugabanni ba a hukuntar da su wannan ina ganin babban aibi ne a kan kowace gwamnati wanda za a ce in tana mulki a ce wanda ya mai yi ba a hukuntar da shi ba tilas ne wanda ya mai yi a kai shugaban shari'a ne za ta hukuntar da shi ta ce ga ko ya mai yi ko bai yi ba amma a ce ana yin laifuka ana barin mutane suna tafiya wannan ba da ya ba ta haka ka'idar doka ta constitution na kasar ita kanta ba daidai ba ne wannan aiki ne za mu ci kamar na wannan executive arm na gwamnati tare da jami'an tsaro kamar 'yan sanda.
Ƙarshen shirin kenan a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da tuna baya a wannan fili na sai bango ya tsage.
To an gai sheki to da fatan za a yi mana afuwar riga malam masallacin na'ura maimakon a ji rahoton Lagos sai aka ji shirin sai bango ya tsage. Yanzu bari mu je ga rahoton na Lagos game da taron bitar shige da fice na abinci zuwa tarayyar Turai.
Invest more in palm oil, cotton, textiles, cocoa, coffee, rubber.
Wani jami'in kungiyar tarayyar Turai a Najeriya kenan Mr. Michael Ironen yake bayani akan buƙatar Najeriya ta sake dawowa da matsayinta na fitar da wasu amfanin gona kama daga ƙwarin manja zuwa auduga da kuma gyaɗa abinda yace zai taimaka wajen ƙarawa Najeriya kuɗaɗen shiga. Shi dai wannan wakili na tarayyar Turai yana jawabi ne a nan birnin Lagos inda aka gudanar da wani taro na inganta harkoki tsaftace kayayyakin abinci da ake fitarwa zuwa ƙasashen Turai. Alhaji Kabiru Bawar Jau na kamfanin Afrifood na ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro.
To alhamdulillah duk wanda san Afrofoods and Spices ya san cewa mun bi ka'ida kuma muna nan muna bin ka'idoji kuma duk wanda gwamnati za ta shinhida kamar mun je har wajen NAFDAC duk abincin da za mu kai a Turai da wanda za mu sa a Najeriya mun ga cewa duk mun samu certificate ɗinmu. Yanzu muna da abinci wajen guda tara da su wake da su shinkawa da su bararren wake da suga da gishiri da duk da waɗansu abubuwa wanda ya kamata za a iya kaiwa ƙasan America da ƙasan Ingila da dai duk faɗin duniya. To mun ga cewa mun bi ka'idodi na NAFDAC mun yi meeting ɗin wannan abubuwan.
To ko ta yaya manoma da sauran masu hulɗa da kayayyakin amfanin gona za su bi domin kaucewa fitar da amfanin gona masu illa ga bil'adama? Ga dai Alhaji Kabiru Bawa.
Na farko dai a wajen manoma ina son ba su shawara cewa a dinga kula akan yanda ake sa waɗannan abubuwa kamar su magungunan ƙwari. Wani ne bai san yanda ake sa su ba saboda dai yana son ya aje kayan shi saboda dan kuɗin ya ƙara ƙaruwa a wani lokaci sai ya ga mutum ya je ya ɗauki magani ya ta sa ma abinci wanda mutane suna mutuwa. Na wai in baka sani baka ka nemi ilimi.
Babangiji Primary Amurka daga Lagos.
Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin tuma amin.
To yanzu kuma sai mu tsakuri kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakon farko na Aliyu Usman Takalafiya birnin Kebbi kace ya kamata shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kai watsi da duk muguwar shawarar da shugaban hukumar bada lamuni ta duniya ta baka matsalar za ta wahalar da talakawa da suka yi ruwa suka yi tsaki wurin zabanka. Shi kuwa Ilyasu Muhammadu Tungan Bako cewayi duk matakan da ya kamata Najeriya ta dauka na cimma burinta na zama mai dogaro da kanta shine muke fata domin ya kamata a ce matsayin Najeriya ya wuce haka. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Hakika bunƙasa harkar noma da ma'adanai da kuma inganta wutar lantarki shi zai ƙara bunƙasa tattalin arzikin Najeriya fiye da yanda ake zato, inji Ukasha Abdulsalam Koko jihar Kebbi Najeriya. To rundunar sojojin saman Najeriya muna goyen bayan wannan yunkuri naku na kafa sansanin sojojin sama a jihar Bauchi da fatan haka zai zama alkhairi ga al'ummar ƙasarmu Najeriya. Sako daga Naziru Abubakar Sabu da Nura Bello Daraja Kasar da Hafizu Balarabe Usau. Haɗa kai da rundunar 'yan sandan jihar Kaduna a Najeriya ta yi da masu otel-otel da sauran wuraren saukan baki wannan matakin ya yi daidai. Allah ya sa sauran jihohi su yi koyi da su domin tabbatar da tsaro cikin al'umma. Sako daga Sani mai langilangi da Malam Anguma da mun makaranta ya wuri. Assalamu alaikum VOA Hausa. Haba kasashen Saudiya da Iran ya kamata ku yi hakuri ku daidaita junanku ku janye zaman doya da manja da kuke tsakaninku. Tabbas zaman lafiya ya fi zama dan sarki, inji masu iya magana. Sako daga Bala Muhammadu Damban da mudan sir ta Fabalewa.
To kafin mu karkare bari mu koma ga Aliyu mu ji labarai amma a takaice.
To Malam Usman a takaice, Amurka ta ce za ta yi wa Najeriya babbar kyauta na wasu jigajigan motocin yaƙi wanda nakiya ma ba ta iya fasa su har guda 24 domin taimakawa ita Najeriya ɗinta yaƙiyanta a dar Boko Haram. Sanarwar da ƙaramin ofishin jakadancin Amurka da ke Lagos ta bada ta ce a yau Alhamis ne ma za a yi shagalin miƙa waɗannan motocin da aka ƙiyasta a lalace kuɗinsu ya kai dala miliyan 11. Ita ma kamar ta taɓa samun irin waɗannan motoci daga hannun Amurka tare da sojoji 300 da aka tura a can duka dai domin a yaƙin Boko Haramiya ɗin. Sannan zaman ɗarɗin da ake tsakanin ƙasashen Saudi Arabia da Iran ya ƙara tsamari fa bayan da Iran ɗin ta haramta shiga ƙasarta da duk wasu kayan Saudiya. Kana ta zargi Saudi Arabia da kai wa ofishin jakadancinta da ke yamin harin jiragen sama. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Hussein Jaber Ansari ya ce harin da aka kai wa ofishin jakadancin ƙasar tasu da ke Sana'a babban birnin na Yamal ya karya dukkan ƙa'idojin da aka sani na kare lafiyar irin wannan ma'aikatan na diplomasiya. Kafofin gwamnati da na watsa labaran Libya kuma sun ce akalla mutane 50 suka rasa rayukansu a sanadin tashin wani makekin bom da aka ajiye a cikin wata mota ta jigilar kaya a wata makarantar horon kura ta 'yan sanda. Sannan ma'aikatar tsaron Amurka ta ce an ɗauke wasu fursoni biyu da ke tsare a gidan wakafin Guantanamo Bay na Cuba a maida su Ghana.
To sai mu ce Allah ya kyauta. A madadin shi Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya ni gabatarwa da kuma Julie Lefes Gresham. To da ma injiniyan mu na yau wato Rob Macklin, ni Usman Kabara a Washington DC nake cewa zan bar ku da Halima da Jamila a cikin shirin yau da gobe. Bisalamu.